الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فإننا نكاد في هذه البلاد أن نصل إلى طريق مسدود إن لم يتداركنا الله سبحانه وتعالى برحمته، وهو على ذلك قدير. والخلاص من هذا المأزق أيها الإخوة يحتاج أولا إلى قيام الحكام المسلمين بواجبهم في الدفاع عن رعاياهم والمطالبة بحقوقهم. ثانيا، قيام الأمراء بواجبهم في المطالبة بحقوق رعاياهم والدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين، القضايا العادلة. فليعلموا أن الله تعالى سائلهم عن ذلك، وليعلموا أن عزهم مرهون بعز الإسلام والمسلمين، وليعلموا أن العزة لله جميعا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. ثالثا، قيام الدعاة والعلماء بواجبهم في تغذية الأمة ذكورا وإناثا بالغذاء الروحي، بالإيمان الصادق والفهم السليم لحقائق هذا الدين الحنيف. رابعا، توحيد صفوف المسلمين على الكتاب والسنة والابتعاد عن أسباب الفرقة والتشرذم. خامسا، شعور الجميع وأن اختلفت اتجاهاتهم بالخطر الداهم مما يوجب على الجميع أخذ التحالفات لمواجهة ما يسمى بالعدو المشترك على كل سعيد من العقيدة. سادسا، ثم إنه يجب علينا أيها الإخوة أن نرفع إلى الله تعالى أكف الضراعة وندعوه بصدق وإخلاص مذعنين في أوقات الإجابة لكي يرفع عنا كل ضير ويدفع عنا كل شر. وهذا الدعاء يصاحب قيامنا بما يجب علينا، لا أن ندعو فقط وننتظر النتيجة بدون عمل نقوم به. فالله تعالى جعل لكل شيء سببا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا إخوة مسلمين، الأمر راسنا تقار بينا سنة تفتو وافي لي دكان قدك مي بصيرة قدك مي هنجن نيسا دنگن دمكو مر لمر ون قطع الأمر راسنا دا أجية سكي بوي أي نصن فار فتو وافي لي أبابن دا ماسو سكي بوي سباسا بينا سو أسرالي a yanzu suna fito da su kan titi fili su bayyana ko ta kafofin yaɗa labarai ba tare da shakkar jin mai ji ba ko ganin mai gani ba. Al'amarin da da masu hankali da hangen nesanmu ne kaɗai suka fahimce su, suka faɗakar game da haɗarinsu da sharrinsu a wani lokacin kuma suka yi shiru. A yanzu sun fara fitowa fili. Al'amuran da da waɗansu daga cikinmu sun san su, sun san illarsu da sharrinsu, sun san abinda za su haifar wa wannan ƙasa cewa ba alkhairi ba ne, amma suka yi shiru, suka yi gum, kai ka ce sun yi yarjejeniya tsakaninsu da Allah, ko sun ƙulla alƙawali tsakaninsu da shi cewa za su yi shiru, ba za su bayyana abinda suka sani na gaskiya ba. Yamma dai sun yi shiru saboda yadda da abin da yake gudana ɗin, don Allah mince musu arzikinsu zai kawo gare su, yarjejeniyar da aka yi da su da cinikayya da aka yi da su suka sayar da al'ummarsu, kuɗaɗensu za su kai asusunsu da suke buƙatarsu kai na cikin gida ko waje. Yamma don jin tsoron cewa adiya da shekaran jiyansu sun yi waɗansu al'amurra na rashin mutunci ga kayukansu, ga addininsu, ga al'ummarsu, kuma ana riƙe da asiransu, a yanzu in suka ce za su nuna wani abu na bayin yadda ba da hawa kujeran naki game da halin da ake so a je mu ƙasar a ciki, to za a sanya 'yan jaridun kudancin ƙasar nan su yi musu fallasa, su yaɗa labaransu, kila ma da hotuna da rubutattun bayanai da san hannun da suke da hannunsu dangane da wani alkaba'i
da ta'addancin da suka yi ajiyar su. Mu faɗa akan wannan mimbari mai albarka a wani lokaci da ya wuce a baya, kamar yadda wani mu ya faɗa a wani wurin daban ba nan ba, cewa abokanan adawa suna nan sunansu abokanan adawa, kafirai suna nan sunansu kafirai. Ba bambanci tsakanin kafirin lokacin Annabi Nuhu da kafirin yanzu, ba bambanci tsakanin kafiran Makkah da suka yi zamani da Manzo sallallahu alaihi wa sallama da kafiran da muke raye da su yau a Najeriya, ba bambanci tsakanin bakin fata da farin fatar su, ba bambanci tsakanin Yahudai da Nasara da dan addinin Buddha da bamagudan su. Kafirai da sunansu kafirai, adawar su kuma tana nan game da musulmai, yadda Al-Qur'ani ya faɗa mana ba ta canjawa a sakamakon canjawar wurin zama ko launin fata ko tabarkin bi a cikin kafirci din. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, ba za su fushe ba suna yaƙar ku har sai sun fitar da ku, sun sa kun yi ridda daga addininku in sun samu ikon yin haka. Wa man yartaddi minkum an dinihi fayamut, cikin ku dukkan wanda ya ridda ya bar addininsa kuma ya mutu kan haka, wa huwa kafirun, yana kafiri, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, irin wadannan dukkanin ayyukan da suka yi da na alkhairi in sun taba yi sun rushe sun lalace duniya da lahira. Wa ulaika ashabun nar, irin wadannan sune mazowa wuta, tatattun yan wuta, hum fiha khalidun, za su dawwama a cikin ta. Mun faɗa akan wannan mimbari mai albarka shaidu na ayoyin alqur'ani mai girma da shaidu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da maganganun sahabbai da tabi'ai, irin abinda Allah ya yi mana buɗi da shi dan baiwarsa da falalarsa ba dan tantantar mu ba. Mun faɗa hakan a haɗuwa daban-daban, a dangantakar zance daban-daban, haɗarin kafirai da illarsu, da illar haɗa kai da su ko biye musu. A wannan lokaci masu dariya a cikin masu saurare suka yi dariya, suka ɗauka shirme ne, gidajenci ne, rashin wayewar kai ne, zafin kai ne na addini da zafin kishin addini, waɗanda suke ganin abin ba zai faru ba ƙarya ne, suka ɗauka ba zai faru ba, suka kaɗa kafaɗa suka yi gaba suka yi ko-ko-ho. Amma waɗanda Allah ya waga mankatar da miƙaƙƙiyar zuciya, warkakkiyar fitra, sun fahimci abin da muka faɗa, sun yi tarayya da mu cikin jin takaicin halin da muke ganin ƙasar na iya samun kanta a ciki in ba an yi wani gangame ba an tashi tsaye. Mun kawo dukkan daidu na ayoyi ko na hadisai ko na maganganun sahabbai da tabi'ai, irin waɗanda suke nuna hakika guda ɗaya, cewa ba kafirai suna tsananin kin, kafirai suna tsananin adawa a gare mu, ko sun ce suna son mu da baki, wannan maganar baki ce a zuci ƙarya suke. Haka Allah ya faɗa a cikin suratul Tauba, kaifa wa in yadhharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma yursulukum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun, yaya za ku yadda da su, yaya za ku lamunta da su bayan ko inda za su ci galaba a kan ku, inda za su samu dama a kan ku, kowace irin dama a siyasance, a ilmance, a addinance, a kowace irin dama suka samu a kanku, la yarqubu fikum illa wala dhimma, ba za su kiyaye muku wani alkawali da yarjejeniyar zama ɗaya a ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya, jam'iyyar siyasa ɗaya ba, ba za su kiyaye muku dangantaka ta an haife ku uwa ɗaya uba ɗaya, ballan sana karɓar hukuma ko jiha wai ko kun fito ko arewa ne ko kuma kun fito ko yan Najeriya ne, ba za su taɓa kiyaye muku ba kowane irin nau'i na dangantaka in dai sun ci galba a lakabu. Yurdunakum bi afwahihim, za su ce muku mun yarda da ku da baki, wa ta'aba qulubuhum, zukatan su suna kin ku, wa aktharuhum fasiqun, da yawan su fasikai ne, kafirai ne, fajirai ne, la yarqubuna bi mu'minin illa wala dhimma, ba za su taɓa kiyayewa mummune dangantakar kabila ɗaya ko gida ɗaya ko jam'iyyar siyasa ɗaya ba, ba kuma za su taɓa kiyaye masa wata yarjejeniya da za a zauna a yi ba, a yi kama kama mu mun shekara hudu muna yi ko ku yi shekara hudu, ko mu mun shekara takwas muna yi ku yi shekara takwas kuna yi, ko za ku yi yarjejeniya da su so miliyan, su rantsa so miliyan, Ubangiji ta'ala ce ƙarya suke, ba za su kiyaye muku wannan alƙawarin ba. Mun faɗi wannan akan mumbari, mun maimaita waɗanda suke ganin mu gidadawa ne ba mu san siyasar yau ba, su ne dalilai, su suka san jiya da shekaran jiya, kuma suka san yau kuma za su iya hasashe da fashin baki kan me zai faru gobe da jibi. Suka yi dariya, suka kafa kafada, suka wuce. Muna faɗa musu wahayin Allah, suna kwatanta abin da an kullansu da tunaninsu da daƙilalliyar ƙwaƙwalwarsu. Masu tunani irin na ƙarni na tsakiya, yayin da babu wani ilimi da ya zo wa duniya, haka suka samu kansu a cikin irin wannan tunani. Sai gashi kwanakin da a dajiya suke ɗauke da ciki, a yanzu sun fara naƙudar haife ɗan da za su haifa. Kuma kowa ya san waɗancan kwanaki da suka ɗauki ciki tun jiya, ƴaƴan da za su haifa a yau ko gobe ko jibi, ƴaƴa ne su ummanmu, ƴaƴa ne da suke ɗauke da sharri. Ɗaya daga cikinsu da kansa ya fara leƙowa shi ne yunƙurin gyara constitution ɗin Najeriya, wanda babbar manufarsa ko kun yadda ko ba ku yadda ba, ko kun ƙi ko kun so, ko ku kajeta ko ku gaskata, shi ne ƙoƙarin yinsa, shi ne babbar manufar, don a rushe, a shafe, a goge dukkan munafikin layi da yake da alaƙa da bayar da damar aiwatar da shari'ar musulunci a kowane mataki daga cikin matakin mulki a ƙasar nan, ko a jiha ko a ƙaramar hukuma, ballantana kuma a kai ga abin zuwa ga arewa ko a kai zuwa ga Najeriya gaba ɗaya. Wannan shi ne abin da suke ƙoƙarin su yi, ko sun riga sun yi, kawai so suke ku tabbatar. Za a tuntuɓe ku tuntuɓar da ba a san ku faɗi ra'ayin, a wakilce ku wajen bayyana ra'ayin naku. Za a kilaye ku ku zo ku faɗi ra'ayin, a sa 'yan sanda su yi muku duka su kore ku, sannan kuma a je a faɗi cewa ga abin da kuka ce kafin ku yi magana. Dan tun kafin a kiraye ku an tattali ansar ku, kai ka ce an leƙa zuciyar ku ne an gano. To wannan shi ne ɗa na farko, shugabanman ɗa da Najeriya jiya da shekarun jiya take ɗauke da cikinsa, a yanzu kuma take cikin naƙudarsa. Sannan kuma yunƙurin gyara dukkan wani tsakin layi da yake da alaƙa da ra'ayin constitution dangane da shugabancin wannan ƙasa, ɗan arewa ko ɗan kudu, kama kama ko rikin kama kama, tsari na federalism ko menene, dukkan wani gyaran fuska da kwaskwarima da gundumi da za a yi wa wannan ɓangare, za a yi masa don ganin cewa gwamnatin da suke ci yanzu ta ci gaba da mulki, shugaban ƙasa ya ci gaba da mulki, gwamnoni sun ci gaba da mulki a jihohinsu zuwa waɗansu shekarun na sharrin da ya tsara, shekarun sharrin da suka wuce guda biyar ko shida baya, zuwa ga waɗansu shekaru na bala'i da musiba, waɗanda suka tsara bala'i da musiba sama da wadda ta wuce a kwanakin baya ko a shekaru guda biyar ko guda shida na baya. Wannan shi ne ɗa na farko da kansa ya fara leƙowa, ɗa na farko da zai fito ta ƙafa, ya fara leƙo ƙafafunsa an gani, shi ne yunƙurin ƙididdiga don tantance adadin 'yan Najeriya. Babban manufa dangane da wannan ƙididdiga shi ne don a rage adadin musulmi a keɓance da kuma adadin arewa a haɗe gaba ɗaya. Suna yaƙi da arewar har da kafirin cikinta, amma kuma suna yaƙi da musulmi yaƙi na musamman, yaƙi na musamman. Ko an ki ko an so, a yunƙurin wannan da ake yi za ku ga sakamakon da zai fito. Jihar Bayelsa mai mutum miliyan 1,800,000, sai ka ji an ce kansu ɗaya da jihar Kano mai mutum miliyan 10 ko 11. Tun da an fara ƙidayar ta sararin 8, an ƙidaya mutu sama, a ƙidayar da aka yi ta sama tuni an riga an gano cewa jihar Benue ta fi jihar Kano yawan jama'a. Saboda haka nan gaba sakamakon da zai faru shi ne adadin da za a bai wa jihar Benue na kuɗaɗe daga gwamnatin tarayya zai tsara wanda za a bai wa jihar Kano. Tun da jihar Benue tana da rinjayen Kirista, jihar Kano ko musulmi ne, to bari a fi mu yawa da ƙarfin su ya komin ki komin so. Za a zo a yi wani lissafin da za a ce jihar Ekiti ta fi Kano ko ta fi Kaduna ko ta fi Ballantana, wa yake maganar Zamfara ko Katsina ko Kebbi ko Yobe, wannan karamin alhaki. Ai a ce an fi su yawa wani abu ne mai sauki, kuma za su yi saurin lamunta. An ce an fi Kano ma ta yadda, Ballantana kuma aka ce an fi Zamfara ko an fi Kebbi ko an fi wata Yobe. Wanda shi ne sharrin da ke kunshe cikin wannan tsari na ƙidaya. Don haka gwamnatin tarayya ta kafa hukuma, ta yi mata daraktoci 15, ya zanto guda 12 cikin masu faɗa addini duk Kirista ne, guda uku ne kaɗai musulman. Kuma in za a zaɓi musulman, ba a tuntuɓar mu bayar da wanda muka san zai wakilce mu, wanda zai yi magana, wanda sai dai ko tawara ko tawaraye, ba za a tuntuɓe mu kan wannan ba. Za a zaɓi wani baragurbin cikinmu da yake ganin ƙila gata aka yi masa, a ɗora shi a matsayin da yake ganin gata aka yi masa. Da haka ba zai iya jaba ko yayi mutu lokacin da za a ce masa jihar Benue ta fi jihar Kano, lokacin da za a ce masa jihar Bayelsa ta fi jihar Jigawayen jama'a, lokacin da za a ce masa Ekiti ta fi Bauchi ko jihar Borno. Ba zai iya musu ba, ba ya da fitowa. doriya akan hakan gwamnatin tarayya ta yi dukkan kowane irin shiri don gabatar da landinta da take da shi, hidin adanda dinta da take da shi. Ta fuskar ta riga ta yi kowane tanadi, kiristoci tuni sun daidaita sahunsu sun fuskantar da alƙibla ɗaya akan wannan manufarsu. Abin da za su faɗa a jarida daban da abin da za su faɗa a titi. Musulmai ne ba abin da suke faɗa a jarida, sannan babu kuma wanda suke faɗa a ɗakunan ibada sai ƴan kaɗan. Ba mu da suke wa ɗakin ibada ɗin, ka bi dukkan masallatai ka je, ina ne za ka ji ana rayar da mutane in ba masallatan Ahlus Sunna ba, a rayar da mutane a farkar da su, a nuna maka hadarin da ke gaban su. Yawanci masallatai sai daga karanta hudubar Shehu Usman ta shekara 200 ta wuce baya, a daidai lokacin da ba ta da alaka da mai karatun ko shi wanda ake karantawa. Mai karantawa bai san me yake cewa ba, wanda ake karanta masa bai san me yake cewa ba. Saboda haka wannan shine musibar da muke ciki. Kirsa sai su taru a jarida su ce kaza, ba za mu yarda ba da kaza, ba za mu yi kaza ba, amma a cikin kuma su cewa mutanen su ku yi kaza ku yi kaza. Tun sai riga sun tattali mutanen da za su tsutsutsa su a cikin wannan hukuma take daya. Galibi wanda suke dauka mai digiri zuwa sama, mai digiri, mai master's degree, mai PhD shi zai boye kansa ya rinka tafiya kaman bugidaje, ya zo ya fito ma kila ya takardar diploma ko dan secondary, a dauke shi wani wulakantaccen aiki ya rinka bin gidaje dan ya je ya kidaya. Ya mantar shi mai PhD ne, ya mantar da kansa shi menene dan soke yakewa aiki, zai zo ya yi lissafi na ba daidai ba tun su take masa albarka. Amma mu a cikinmu masu ilimin mu ba za su yi gaba, dama masu ilimin namu ba su kai nasu yawa ba, inda ilimin zamani ne. Sannan masu manya manyan takardun shaida yana ganin wulakanci ne a gani da wani dan file ko dan wata takarda yana bi kofar gida da yana kirga mutane. Wannan sai dai a zabi wanda yake da F9 a secondary, ba ya da hope, hopeless a cikin rayuwa, shine zai je wannan. Bai san yadda zai kulla makinci ba ko yana so ya yi yadda ba za a gane ba. Wannan shi da babbar musibar da muke ciki. Wani kili muka yi, wani kirki muka yi, wani tanadi kai a karan kanka abu dubi, wani ilimin tunani ne cewa wannan al'amari. Sannan kuma ga kungiyoyin majalisar ɗinkin duniya sun zo sun ce za su bayar da ma'aikata, za su bayar da dalolin miliyoyi don su yi facilitation ɗin maganar kidaya, wato su sauƙaƙa al'amarin al'amari ne cikin sauƙi. Bakin su ɗaya da gwamnatin tarayya duk arna ne, bakin mu suke ba da arnan kudu na arewa duk ɗaya ne, da arnan Amerika da na Isra'ila da Najeriya duk arne sunansa arne, kafiri kuma sunansa kafiri, ƙeyyarsa kuma tana nan kamar da Alƙur'ani ya faɗa ba za su canja ba. Amma da sunan wannan za su ɗauki ma'aikata, za su kashe kuɗaɗe su ma, da nufin cewa in an ɗauki musulmin ba za a ce ba za a ɗauki musulmi ba in ya zo, amma za a saye shi. In ma an ga dama ranar da ake sana aikin in ɗan giya ne a shayar da shi giya ɗin, a kama masa ƙaton hotel da ɗan mata ya yi ne yana barci yana fasadi, can gurin kuma ana lissafa al'ummarsa ba daidai ba, shi ko babu ruwansa. Wannan shi ne shirin da suka yi mana dukkan wata kungiya ta karkashin majalisar ɗinkin duniya, da kowane irin adireshi ta zo, da kowane irin suna ta zo, za ta ce wai za su taimaka don sauƙaƙa yanayin ƙidaya, ku tabbatar wannan ita ce ajanda. Da na uku daga cikin munanan ƴaƴa rikicin da ya faru kwanan nan a jihar Katsina da jihar Borno da Bauchi da kuma jihar Enugu da waɗansu sasanni na wannan ƙasa, wanda kai hasarar mutane masu ɗumbin yawa, mafiya yawancinsu musulmi, aka yi hasarar dukiyoyi, aka ƙone gidaje. Sananne ne akan wannan mimbari mai albarka, mukan faɗi matsayar mu cewa ba ma tare da kowace irin zanga-zanga ta tayar da hankali, ba ma tare da kowace irin zanga-zanga da za ta razana ƙasar nan ta likitar da ita ta tayar da ita da tsaye a madadin tana zaune, ba mu yarda da wannan ba. Muna tare da dukkan wani hanya ta isar da ra'ayi da isar da saƙo ta lumana da za a faɗawa masu mulki ta kowace irin fuska. Tun da wani yanci ne da a matsayinka na ɗan Najeriya kake da shi, malami ko ba malami ba, a matsayinka na ɗan ƙasa kake da shi, wannan shi ne ra'ayinmu. Da haka kuma yanzu zanga-zanga ba, da haka muke adawa da dukkan wani yunƙuri na zanga-zanga da za ta haifar da rikici ballantana kashe jama'a. Amma nan take muna zargi da gwamnatin tarayya na halin ko ahu da take nunawa lokacin da ake kashe al'ummar ƙasa, lokacin da ake ƙona dukiyoyin ƙasa, musamman idan ya zanto wanda za a kashe ɗin musulmi ne, musamman idan ya zanto dukiyar da za a ƙona ta musulmai ce. Har yanzu ba mu warke ba dangane da raunin da aka yi mana a Lagos da Ibadan, har yanzu mikinmu bai warke ba dangane da abin da aka yi mana a Yolocan nan, ga wani sabo a Onitsha. Shekarun jiyan nan ake magana da su mutanen Onitsha, kwana shida aka yi a jere, ƴan ta'adda daga cikin Inyamurai suna bin dukkan wani ɗan arewa ko kai kirista ne su sara ko su kashe ko su ƙona ko su ƙwace dukiya. Ballantana kuma in ka zanto musulmi, dama jininka ya fi komai arha, dukiyarka ta fi komai arha. Kwana shida ba ɗan sanda ba mobile phone tsakan titi suka rika tun karin su ba babbaka tsawon kwana shida ko tiya ga sai ba harba ba, amma mutane aka fada zuwa suke zanga zangar lumana za su yi salatul haja suna tsaye a wajen yan sanda suka harba musu tiya ga ai rikicin ka tuna ba da kistar musulmi aka yi ba, musulmi suka fita za su bayyana ra'ayinsu wanda ya dace da dokar kasa duk da mu ba mu yi da irin wannan hanyar ba, amma yan sanda suka tokane su abu da ya barki nan da ba su ne ba da shi harba tsakanin yan sanda da mutane ne, tsakanin yan sanda da musulmi ba ta garin yan sanda kristan yan sanda su suka fara yin wannan rashin mutunci. Me yasa ba su nuna jarin tasba wani ta tsawon kwana shida ana kashe mutane, an kashe kowa, an kashe musulmi, an kashe arni, an kashe kirista, an kashe bayarabe, an kashe angas, an kashe birof, duk wani wanda ya san cewa dan arewacin kasar nan ne shi inda yana wani fitowa an yanka shi ko ya gudu ko kuma ya samu masu hankali cikin inyamuran sun boye shi ba sani ba, amma yan ta'addan inyamuran da ke neman kafa farfado da tunanin biyafara su suke wannan rashin mutunci. An faɗa a jarida kowa ya gani mai gwamnatin tarayya ta yi daga lokacin zuwa yau wa aka kama. Ba mutum ɗaya da aka kama, amma a Katsina aka kama waɗansu aka daure, a jihar Borno aka kama waɗansu aka daure, wannan ba zai haifar da rikicin zaman lafiya ba, wannan ita ce musibar da muke fama a cikin wannan ƙasa, shi ne sharrin da muke jin tsoron faruwarsa. Muke faɗa a kan mimbari tun shekara uku da suka wuce baya, shekara biyu ko huɗu ko biyar da suka wuce a baya, amma mutane suka ɗauka tsaurin ra'ayi ne, rashin kunya ce, har wani tashi a kan gwamnatin gwamnoni yake cewa tsageranci ne. Wai hudubar tsageranci, to wannan shi ne sirrin da muke saka, ya kamata a kalli wannan al'amari da idan basira. Sannan abu na hudu na sirri da ya faru, sanin kuje gwamnatin tarayya ta dakatar da hukumar Hizba ta jihar Kano da zargin cewa ana zargin za ta yi ta'addanci, za ta yi ta'addanci ba ta riga ta yi ba, za ta yi ta'addanci, amma kungiyar OPC ta riga ta yi ta'addanci. Kungiyar OPC, gwamnatin America mai ci yanzu ta Bush ta sanya kungiyar cikin jerin kungiyoyin ta'addanci na duniya, amma har yanzu OPC suna operation a tsakanin Lagos da Ibada, suna da ofisoshi, suna da charge office, suna kama mutane, suna karban haraji, su daure, su kashe, su fille hannu, su sari, su yanki wanda zuwa ga dama, ba wanda aka kama cikin su, ba wanda aka yi wa hukunci a cikin su, ba wanda doka ta yi aiki a kansa. Kungiyar Bakati Boys suna nan suna rashin mutunci su a are a kudu maso gabacin nan kasar, ba wanda aka kama a ciki, ba wanda aka ce an hana shi. Kungiyar 'yan neman 'yanci na mutanen yankin Niger Delta da ke da arzikin man fetur, makamai gare su, su kama ma'aikata na kamfanonin haƙon man fetur su tsare su, amma a rinka yarjejeniya tsakaninsu a matsayinsu na 'yan ta'adda da wakilan gwamnatin tarayya, ana lallakin su sake su. Nawa za a ba su? Dala nawa? Miliyan nawa? A akawun ɗin ina za a kai? A na Turai? A na Amerika? A na ina ne za a kai? Ko so suke a kai musu Asiya? Su faɗi inda zai ga dama shugabansu daga waje a yi yarjejeniya tsakanin shugabannin tarayya, gwamnati dole a ɗauko shi da jirgin gwamnati a kawo shi a zauna da shi, a sayi makamansa da ya mallaka ba bisa ka'ida ba, gwamnati ta saya a yi ciniki, ya bayar da wanda ya ga dama, ya kyale wanda ya ga dama, kuma a sake ɗaukar jirgi a mayar da shi inda yake. Akwai ta'addanci ne ko wannan? Akwai rashin mutunci ne ko wannan? Akwai rashin mutunci ne ko wannan? Wannan adalci ke nan? Ina magana a wannan matsala ta Hizba a mahangarta ta zaman kasa ɗaya, a mahangarta ta adalci, ba a mahangarta ta siyasa ba. Yan siyasa sai ta maganganunsu da suka shafi siyasa, wannan ruwansu wanda suke da ra'ayinsu bisu kan wannan su ma ruwansu, amma mu kalle ta a mahanga ta addini, a mahanga ta kasa ɗaya, ko ƴaƴa biyar gare ka sai ya laifi ka kyale shi ka kalle shi kai dariya, ilma ka ba shi singam sai ya zo ya yi irin wannan laifin ka kwata masa tafi kai masa bulala goma, ai ka san kai ma baka sai tiketin zama lafiya a gidanka ba, dole ai gaba tsakanin ƴaƴan ko kaki ko kaso. To ya gwamnatin tarayya za ta zama bambanci tsakanin kudu da arewa, tsakanin musulunci da kiristanci, tsakanin Kano da Lagos da Enugu, sannan kuma a ɗauka cewa abinda wannan zai ko bai kyantar da abin da kai ka ce ba, sannan a ɗauka cewa wannan zai jawo wa kasar wato ainihin zaman lafiya, wannan ba zai jawo wa kasar zaman lafiya ba, ba zai jawo wa kasar alheri ba. Masu irin wannan abokanan adawar zaman lafiyar Najeriya ne, abokanan adawar zamanta ne a matsayinta na kasa ɗaya wanda suke da shugabanci ɗaya, hakan barazana yake game da ci gaban kasar a matsayinta na kasa ɗaya. Da haka wajibin hukuma ne ta mu'amalanci 'yan kasa ta hanyar adalci, ba tare da yin izina da addininsu ba, ba tare da yin izina da yarensu ba, ba tare da izina da jiha ko yankin da suka fito ba. Dukkan wanda ya yi laifi, in an kama wani dan Kano ya yi laifi, laifin da yake tabbatacce aka yi masa hukunci, ba ma adawa da irin wannan hukuncin da tarafin idan an kama dan Lagos da dan Enugu da dan Ibadan ya yi irin wannan laifin, za a yi masa hukunci irin wannan da aka yi wa dan Kano. Wannan shi ne abin da muke kiran gwamnatin tarayya ta yi ƙoƙarin aiwatar da shi domin ta zaunar da Najeriya lafiya. Kada fa suke rudur da kanka. Yayin uwa musulmi, halin da muka fuskanta din nan a yanzu, wallahi mun kusa kaiwa ga inda za mu je titin da muke bi mu samu a toshe ki, sai dai ko mu fasa abin da ya toshe hanyar ko mu koma baya, babban bala'in da muke ciki kenan. Kuma anan muke so maimaita makamashin kiran da muka tayi a baya, cewa wajibi ne ga gwamnoninmu musulmi, yan siyasar mu musulmi, yan majalisar tarayya da sanatoci musulmi, su rinka cewa akwai wajibi a kansu. Wajibi ne su kare al'ummomin da suke wa shugabanci da wanda suke wa wakilci, su kare haƙƙoƙinsu, su nema masa haƙƙinsu. Mulkin nan ba gasa bane, ba nauyi ne, mas'uliyya ce. Ubangiji zai tambaye su ranar tashin kiyama ya san gudanar da mulki, a kan cewa su ci gaba da mulki, su ce sun yi wa Obasanjo baya a yi ci gaba da mulki, ko zai kashe mu, ko zai lalata mu, ko zai ci gaba da cutar da mu, wallahi tallahi cin amanar al'umma su ne. Sannan idan sun yi mu baya a ya wuce, kai ka iya mutuwa shi kuma ya wuce, kuma ka je ranar tashin kiyama a kama ka da sakamakon mu bayar da kai wa, ba ayar Al-Qur'ani ba, ba hadisin manzon Allah da ke cikin Bukhari ba, mu bayar da kai wa Obasanjo, kai ka mutu bayan kai mu bayar da kai kuma ya wuce, ya ci mutuwa mu bayar da kai ya wuce, ko kai ka zama paralysis, jinin jikinka ya daskare, jijiyoyinka sun gama aiki, Obasanjo ya wuce bayan ka yi masa bai a yi cigaba da cutar ya cigaba da mana illa. Wannan shi ne jarar da muke tsakani, da haka wajibi ne gwamnonin mutum cewa su shugabanni ne na al'umma, sai cewa wakilan jama'a ne su, akan haka aka zabe su, su sani akwai mutuwa, ko sun ci ko sun so za su mutu, ko a kusa ko a nesa, kuma wallahi tallahi sai Allah ya tambaye su game da dukkan waɗannan ababen da suke a yanzu, na daidai ya mutu sakamako mai kyau, mummuna kuma mummunan sakamakon yana nan. Fa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yara. Daga nan sai sarakunan wajibinmu ne mu tuna musu, wajibinmu ne mu musu addu'ar Allah sa su gane su fahimta, amma ba mu da ikon tilasta su da karfi su dauka. Mutalakawansu ne su ne shugabannin, talaka baya iya tilasta sarki, sai dai ba shi shawara ya masa addu'a ta gari, cewa akwai nauyi fa kan su, kuma nauyin da ke kan ku a wani lokacin ta wata mahangar ya fi nauyin da ke kan gwamnoni. Ko kika babu kuɗi ake baiwa gwamnoni da dukiyar kasa, amma ku al'umma suke gani da kima da daraja sama da suke ganin gwamnoni. Ko kuke da tsawon mulkin da ɗayan ku ya yi shekara 30, wani ya yi 25, wani yanzu ya yi 50, wani ya ɗara 50 a cikin manya-manyan sarakunan da muke da su. Dukkan waɗannan shekaru ba a banza za su tafi ba, kowane yini a kowane wata, kowane wata a kowace shekara, kowane awa a kowane yini, sai Ubangiji Ta'ala ya tambaye ku me kuka yi na tsayar da al'ummar ku gaba, me kuka yi na tsayar da mutuncin su, da tsayar da ƴancin su, da yin shiru da gum, yayin da kalmar ku za ta iya yin amfani don fato musu ƴancin su kuma kun yi shiru. Sai Ubangiji Ta'ala ya tambaye ku a kan ranar tashin kiyama, in malaman ku faɗa muku haka ba, wallahi ƙarya suke ba ta fadar, in suka koya muku wannan maganar, wallahi ƙarya suke ba ta girmama ku. Wanda zai faɗa muku wannan magana duk zafinta shine mai kaunar ku, shine mai son ku, shine mai son ku alkhairi, shine mai son gidajen ku su dore, albarka ta mamaye gidajen ku, albarka ta zo muku a ƙarshen rayuwar ku daidai lokacin da kuke dab da kabari, in ma ba ta zo a farko da suke rayuwar ku ba. Ba ma fatan ku mutu a mummunan halin da kuke ciki, ba wanda muke wa mummunan fatan Allah ya kama daga azaba ranar tashin kiyama, kai da daga azaban kabari, wallahi ba ma fatan Allah ya kama daya daga cikin shugabanninmu da ita. Amma idan shi ya kangare ya kibin abinda Allah ya ce, ya kibin abinda manzo Allah ya ce, to yaya za ka yi da shi? Fa zakkir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafara fa yu'adhibuhu Allahu 'adaban. Ai, inda zaka yi da mutum idan ka faɗa masa ya kibi? Sannan wajibin malamai ne, wajibin ɗaliban ilimi ne, ƙosar da ruhin mutane. Mutane na ƙitirwar sanin addini, mutane na ƙitirwar gane addinin Allah, mutane na ƙitirwar sanin makoma, mutane na da bukatuwa su zama sun san addinin su, suna kishi a kansu, sun rayu ƙarƙashin laimarsa, suna cin moriyar karantarwarta su sami kyakkyawan imani wanda shi ne abincin ruhinsu, su sami fahimta kyakkyawa dangane da hakikanin yadda wannan addini yake. Wannan wajibin malamai ne, wajibin ɗaliban ilimi ne, sannan wajibi ne al'ummar musulmi ta yi ƙoƙarin haɗa kansu. Haɗa kai ba haɗa baki ba, haɗa kai akan ka'idar fa in tanazzatum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ku haɗu kan littafin Allah, ku haɗu akan hadisan manzon Allah sahihai, ku haɗu a bisa kyakkyawar fahimtar addini ta mutan da su ne sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in. Sannan wajibi ne kowane ɗaya daga cikinmu, da malamin jami'a, da malamin makarantar sakandare da na firamare, da ɗan arabiya, da ɗan boko, da mai sana'a, da mutum da namiji, kowa ya cewa akwai nauyi a kansa a matsayinsa na musulmi wajen fitar da al'umma daga wannan, wajen zawo al'umma mauta. Ka haɗu da dukkan wani wanda za ka iya shawara da shi, ku haɗu da dukkan wani wanda za ku iya shawara da shi. Lokaci ne yanzu na alal aƙalla a yi ƙawance, in ma kai ɗin ya ki haɗuwa saboda son zuciya. Dole akwai wani abu da mu duka yake fuskanta ba ni kadai ba, ba kai kadai ba. To mu haɗa kai mu yi wani ƙawance don mutum ya ji daga yake. In kai ba za ka iya zama ni ba, ni ba zan iya zama kai ba, amma ni da kai muna zaune a Kano kuma ana yakar Kano gaba ɗayanta, ko muna zaune ko mu musulmi ne kuma ana yakar musulmi gaba ɗayanta, ko muna zaune a Lagos kuma ana yakar Lagos gaba ɗayanta. To wajibi ne in muna da hankali da basira ko da ba mu da ilimin addini mu ga yaya za mu yi, yadda idan ambaliyar ruwa za ta ci unguwarmu saboda ba mu gudanar ruwa muke yin aikin gayya. Ba na sanin cewa ina gaba da wani makwabci na gabar ko na yamma, dan na ji idan ambaliyar ruwa tsoro ba mu gudanar ruwa ne, sai mu mantar da gabar mu dan kwashe bola. To haka kuma za mu zo mu yi kawance a tsakankanin mu da juna dan fuskantar matsalar da take fuskanta mu a matsayin mu na matsakanci. Kawance tsakanin kungiyoyi na addini dan samar da manufa guda, kawance tsakanin jam'iyyun siyasa, tsakanin shugabawa da shugabawa. Abin da kake da bakin ciki ne a ce babu wani kawance na azo a gani tsakanin gwamnoni musulmai, kai tsakanin Kano da Jigawa, tsakanin Kano da Katsina, tsakanin Zamfara da Sokoto da Kebbi, ko tsakanin Niger da Kogi, ko tsakanin Yobe da Borno, ko tsakanin Bauchi da wato ainihin Jigawa. Wannan abin da kake ne a bakin ciki, ba wani abu da muke iya haduwa. Gwamnatocin waɗannan jihohi su haɗu don su amfanar da nahiyar su kan abin da Kano ita kadai ba za ta iya ba, Katsina ita kadai ba za ta iya ba, su haɗu don kalmar su ta yi ƙarfi su nemo wa kansu da al'umma su wannan alkhairin, ba ma iya. To wannan ku gida don ce mu duba yadda kawance yake yawa a matakai na duniya tsakanin manya-manyan kasashe ma ballantana kuma tara gutsan mutane wanda ba su kai su gina ƙasa ba. Sannan wajibi ne akan mu yayin uwa musulmi mu yawaita addu'a, mu tsarkake nauyoyinmu, mu tsarkake abincinmu, mu tsarkake tufafinmu. Abinda za mu ci mu yi kokarin ya zama na halal, abinda za mu ta da wanda za mu daura a jika ya zama na halal. A wannan lokacin ne muka cika ka'idar in mun roƙi Allah nasara ya bamu, mu yawaita addu'a a lokacin da ake tsaron an ta addu'a da ikhlasi da tsarkin zuciya. Mu roƙi Ubangiji ta'ala ya kawar mana da dukkan sharri, ya dawo mana dukkan alkhairi. Ba addu'a kadai ba, addu'a tare da aiki. Aiki kadai ba addu'a, akwai nau'i na kuskure. Addu'a kadai ba tare da aiki ba, akwai nau'i na kuskure. Haka guda biyun shine abin da ke tabbatar da nasara ga al'ummar musulmi. Duk yawansu, duk kaidinsu, duk taimakon da za su samu daga gida da waje, Allah ce wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a inna Allaha bima ya'malun basir. Fatan mu Ubangiji ta'ala ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa. Fatan mu Ubangiji ta'ala ya haɗa kan al'ummomin wannan ƙasa. Fatan mu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ganar da shugabanninmu, sarakunanmu, gwamnoninmu tafarkin gaskiya, ya ba su ƙarfin ikon bin gaskiya lokacin da ta bayyana, ko daga bakin wanda suke adawa da shi ne, ko daga bakin wanda suke ganin ba masoyinsu bane ba. Fatan mu Ubangiji ta'ala ya tusa musu adalci a cikin zukatansu, ya tusa musu tsoronsa a cikin zukatansu. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تنصرنا نصرا مؤزرا، أن تنصرنا نصرا مؤزرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واهب عوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في ديارنا. Duk waɗanda suka rasa dukiyoyinsu a cikin waɗannan rikita-rikita, Ubangiji da Allah mai musu da abin da ya fi alkhairi. Waɗanda suka rasa rayukansu a kowane gari a sakamakon wannan rikita-rikita, musulman cikinsu Ubangiji da Allah ya ji kansu, ya yi musu gafara, Ubangiji ya karɓe su a matsayin shahidai.
Ubangiji ta'ala ya kare mana dukkan sharri, Ubangiji ta'ala ya ije mana dukkan musiba, Ubangiji ta'ala ya jawo mana dukkan alkhairi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qumu ila salatikum.